sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Muhammad Lalo. Sura abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 6 ga watan Janairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Mayakan Hezbollah sun ce sun harba sama da rokoki 60 akan sansanin sojin Isra'ila a yau Asabar. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce an kwantar da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a asibiti tun a ranar Litinin. Indiya ta kwashe mutum 21 ciki har da 'yan kasar ta 15 daga wani jirgin 'yan kasuwa a arewacin tekun Arabia da masu fashi a teku suka kai wa hari.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu za ku ji cewa wasu al'ummar garin Nahuca karamar hukumar Bungudu da ke jihar Zamfara Najeriya sun koka kan irin halin rashin tsaro da suke ciki.
Shanun ma da sun kukura wasu daga cikinsu masu dawo saboda haka yanzu muna cikin tsoro ba mamaki yau su dawo su sake dawowa don girman Allah a taimaka mana a turo mana da motar sojoji a aje mana gudana ne a aje mana guda da gabas.
Sannan za ku ji irin tsokacin da masu ruwa da tsakiya a ƙasar kamar ke ci gaba da yi kan jawabin shugaba Paul Biya na ƙarshen shekara. Sai kuma shirin a dawo lafiya da babu ya kuma kere ya shirya kuma zai gabatar da kuma su daga cikin rayin da kuke aiko mana. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Mayakan Hezbollah sun ce sun harba sama da rokoki 60 akan sansanin sojin Isra'ila a yau Asabar. Wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce hararren martani ne na farko kan kisan da aka yi wa ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar Saleh al-Aruri a farkon makon nan. Ita dai kungiyar ta Hezbollah ta yi amanna cewa Isra'ila ce da alhakin kisan Aruri duk da cewa har yanzu hukumomin ƙasar ba su ɗauki alhakin harin ba. A ranar Juma'a shugaban kungiyar Al-Hassan Nasrallah ya ce ya zama wajibi su ɗauki fansa. Yana mai cewa yin shiru ya fi haɗari akan idan akwatanta da matakin ramuwar gayya da suke ɗauka. Hamas da jami'an tsaro a yankin sun alakanta harin da ya kashe Aruri da wani harin jirgi mara matuƙi da Isra'ila ta kai, ko da yake Isra'ilan bata fito fili ta ɗauki alhaki ba. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce an kwantar da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a asibiti tun a ranar Litinin ba tare da ta faɗi takamaiman abin da yake damunsa ba, da kuma dalilin da ya sa aka yi tsit da batun duk da cewa tun a farkon makon nan abin ya faru. Austin mai shekaru 70 ya kasance mutum na biyu a jerin masu ba da umarni ga dakarun Amurka baya ga shugaba Joe Biden, kuma ayyukansa sun hada da zama cikin shiri a kodayaushe saboda al'amuran da suka shafi tsaron ƙasa. Sai dai ma'aikatar ta Pentagon bata faɗa ko Austin na cikin hayyacinsa ba ko akasin haka gabanin akai shi asibitin sojoji na Walter Reed a ranar 1 ga watan Janairu. Sannan ba a san iya ƙarfin ikon da aka ba mataimakiyarsa Kathleen Hicks ba wajen gudanar da ayyukansa. Daga cikin ayyukan sakataren Austin akwai zama cikin shiri don mai da martani dangane da abin da ya shafi harin nukiliya. India ta faɗa a daren Juma'a cewa ta kwashe mutum 21 ciki har da 'yan kasar ta 15 daga wani jirgin 'yan kasuwa a arewacin tekun Arabia da masu fashi a teku suka kai wa hari. Wani jirgin yakin ruwa na India ne ya gudanar da wannan aiki na ceto. Ita dai kasar ta India ta tura jiragen yakin ta ciki har da na sama a tekun Arabian, bayan da mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran suka fara kai hare-hare akan jiragen 'yan kasuwa. Wata sanarwa da dakarun ruwan India suka fitar ta ce jiragen su sun kai ɗauki ne bayan wani kiran neman ɗauki a lokacin da wasu masu fashi a teku ɗauke da makamai suka hau jirgin mai ɗauke da tutar Liberia. An aike da sakon ne zuwa hukumar da ke kula da ruwan Birtaniya wacce ke sa ido kan jiragen 'yan kasuwa da ke ratsa yankin ruwan.
To nan ba da jimawa Mahmud zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da hedkwatar tsaron Najeriya ke bada ƙididdiga irin nasarorin da take cewa dakarun ƙasar sun cimma wajen kawar da barazanar tsaro a sassa daban-daban na ƙasar, a gefe guda kuma wasu daga cikin yankunan ƙasar na can na ɗanɗana kuɗarsu a hannun 'yan bindiga. Wasu al'ummar Nahuce na ƙaramar hukumar Bungudu da ke jihar Zamfara sun koka kan irin halin rashin tsaro da suke ciki, inda suka yi kira da hukumomin Najeriya da su turo musu da jami'an tsaro na soja. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Daraktan cibiyar tattara bayanai na irin arangamar da sojojin Najeriya ke yi, Major General Edward Buba, ya ce mayakan Najeriya na ci gaba da fatattakar ƴan ta'adda, ƴan bindiga da sauran masu tafka miyagun laifuka a sassa daban-daban na ƙasar. A cikin makon farko na wannan shekara, a cewar General Buba, biyo bayan ire-iren wannan farmaki, mayakan ƙasar sun hallaka ƴan ta'adda kimanin 43 cikin mako guda. An cefke guda 115 a raye, kana an kwato bindigogi 87 da rasasai 666 a cikin kwanaki 7 din. Kana an cefke wasu fandararru 17 a yankin Niger Delta da kewa tattalin arzikin ƙasa to annati ta hanyar satar gurɓataccen mai. To sai dai kuma, yayin da hukumar tsaron Najeriya ke bada wannan bahasi, ƴan bindiga na can na cin karansu ba babbaka a wasu daga cikin yankunan jihohin da ake wannan ba ta kashi. A bayanan dai, ƴan ta'adda sun kai wani mummunan farmaki a garin Nahuce da ke yankin karamar kumar Bungudu a jihar Zamfara, ta halaka kimanin mutane 6 reras. Alhaji Suleiman Marafa, wanda shi a uban kasar Nahuce, a cikin kaduwa da jimami yayin da mataimakin gwamnatin jihar yake musu ziyarar jaje, na mai cewa,
ina roƙo ga Allah madaukakin sarki, kuma ina roƙo ga gwamnati idan Allah Ubangiji ya ba ku mulkin ga, muna roƙo gare ku dan Allah da annaban Allah ku taimaka mana tsakani da Allah garin ga mutanen mu suna iya wayin, amma abu ne ya taho mana bagatatan shanun ma da sun ku kora wasu daga cikin su masu dawo, saboda haka yanzu muna cikin tsoro ba mamaki yau su dawo su sake dawowa don girman Allah a taimaka mana a turo mana da motar sojoji a aje mana guda na ne a aje mana guda da gabas.
A bangare guda, gwamnatin jihar Zamfara ta kara jaddada cewa ba maganar sulhu ko sasanci da ƴan bindiga tsakaninta da su, sai dai yaki. Malam Mani Mumini shine mataimakin gwamnatin jihar Zamfara ga kuma abin da ke cewa,
wallahi tallahi babu maganar lalaci wannan abin da ake kira watan sulhu. Ba za mu yi sulhu ba, ba za mu nemi zaman lahiya da su, sai mun kada da su in Allah ya yarda. Zaka muna da mutum 2,466 suna amgusau, ana ba su training ne da za su zo, ba wai su jira su zo ba, a shiga daji wurin neman su domin a kawar da su da ikon Allah. Kuma ana gama da nan sunan da ƴan ni za mu ƙara ɗaukar wasu kamar su ma a ci gaba da haka. Kuma ƴan sa kai na nan nayi su sunansu insha Allahu askarawan Zamfara.
Yayin da gwamnati da jami'an tsaro ke cewar suna samun bakin zaram, bisa ga dukkan alamu a ɗaya bangaren kuma talakawa na cewar wayyo Allah, to shin yanzu ina mafita. Dr. Yahuza Ahmed Getso mai bincike ne kan sha'anin tsaro.
Wato ita wannan matsala ta tsaro da kuma yanda jami'an tsaro ke cewa sun kashe wani, sun kama wani, sun ɗaura kaza, sun kashe mutum kaza na bandits da sauran masu laifi, wato ɗaukar mataki akan jami'an tsaron da ake turawa aiki ta hanyar su rage musu mukamai da kuma kin ƙara musu mukami matsawar a area a guraren da suka aiki, ana samun waɗannan matsaloli.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mainakaina da wannan rahoton. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kare tare da lalata wasu makamai masu linzami da Ukraine ta harbo mata, waɗanda suka fita saman yankin Crimea a ranar Asabar. Kazalika ma'aikatar ta rawaito cewa ta harbo wasu jirage mara matuƙa a daren Juma'a a yankin na Crimea a yammacin Bahar al-Aswad. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sha alwashin kai ƙarin hare-hare a yankin ruwan Crimea da kuma cikin Rasha a wannan shekara. An kada ƙararrawar gargaɗi a Sevastopol, babban birnin Crimea, an kuma katse zirga-zirgar ababen hawa a gadar da ta haɗe yankin a rana ta biyu. Shekaru goma da suka gabata, Rasha ta karbe ikon na Crimea ba ta halattacciyar hanya ba, haɗe da kudancin yankin da ake kira Krasnodar. Koriya ta Arewa ta harba makamai sama da 60 a kusa da yankin tsibirin Yeonpyeong a yau Asabar, a cewar dakarun Koriya ta Kudu. Hakan na faruwa ne kwana guda bayan da ƙasashen biyu suka gudanar da atisaye daban-daban a yankin da suke takaddama a kai. Wata sanarwa da shugaban haɗin gwiwar dakarun ƙasar ta Koriya ta Kudu ya fitar ta ce Koriya ta Arewa ta harba makaman ne da misalin ƙarfe 4 agogon GMT. A ranar Juma'a, Koriya ta Arewan ta harba makamai sama da 200 a kusa da yankin wanda ke ɗauke da wasu tsibirai biyu da babu mutane da yawa a cikinsu.
Mahmud Lalu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Masu ruwa da tsakiya a ƙasar Kamaru na ci gaba da yin tsokaci kan jawabin da shugaba Paul Biya yi na ƙarshen shekara da ke ci gaba da janyo cece-kuce a tsakanin al'ummar ƙasar, waɗanda ke fatan ganin an samu canji a wannan shekara ta 2024. Daga Duwala ga rahoton da wakiliyarmu Maimunatu Sadau ta aiko mana.
Kamaru ta fuskanci matsaloli da dama a shekara 2023 wanda ya sanya al'ummar kasar cikin mawuyancin yanayi wanda da kyar da makirkita ake ci gaba da rayuwa, sai dai cikin sababbin jawabin shugaban kasar Kamarun Paul Biya wanda yake yi kowace ƙarshen shekara ya taɓo bangarori daban-daban kamar matsalar wutar lantarki, ruwan sha mai tsafta, ilimi, man fetur, rufda ciki da kuɗaɗe, rashin ingantattun hanyoyi, tsadar rayuwa, rashin tsaro, sannan daga ƙarshe ya taɓo ɓangaren wasan gasar cin kofin nahiyar Afirka wanda Kamaru za ta halarta nan ba da jimawa ba a ƙasar Ivory Coast. Cikin jawabin dai sai muka saurari yiwuwar ƙarin farashin man fetur wanda ya tada hankulan al'umma. Waka a bakin mai ita ya fi daɗi ga bayanin shugaban ƙasar Kamaru ɗin Paul Biya. Ya kamata ku sani nufin kiyaye farashi a famfo a matakan da ake ciki a halin yanzu, wanda wannan farashi ya yi ƙasa da waɗanda aka sanya a wasu ƙasashe maƙwabtanmu. Dole ne gwamnati ta yi ruwa ta yi tsaki na biyan wannan tallafi mai yawa domin samun shigo da albarkatun man fetur ɗin. A shekara 2022 ne gwamnatin Kamaru ta yanke shawarar ƙara farashin man fetur a watan Fabrairu 2023 wanda ya bada damar rage wannan tallafin da take bayarwa isa sifa biliyan 240 a shekara 2023, lamarin da har yanzu ke da nauyi akan kasafin kuɗin gwamnati wanda kuma ke takaita ƙarfin zuba hannun jari da ayyukan more rayuwa da na raye ƙasa. Ƙarin bayani daga bakin Mr. Ashin Leju dan siyasa a Kamaru. Shin ko 'yan Kamaru suna da labarin ƙarin farashin man fetur nan da shekara 2025 zai zama jaka ɗaya a famfo, kuma ya sanar da yiwuwar ƙarin farashin mai cikin wannan shekara da muke ciki? Jawabinsa na shekarar da ta gabata ya baiwa gwamnati umarnin kula da farashin mai a famfo, amma kuma cikin wannan shekarar kwatsam ba zato ba tsammani sai aka ji ƙarin farashi a famfo. Daga bisani shugaban ƙasar ya yi maganar ilimi da kakkausar murya dangane da yajin aiki da malaman firamare da sakandare suka yi ta aiwatarwa game da rashin biyan su albashinsu da sauransu, wanda daga cikin 'yan siyasar Kamaru suna gani kamar shugaban ƙasar barazana ke yi wa malaman makarantun. Gino Rankwam ɗan siyasa kuma mamba a jam'iyyar adawa ta MRC ya yi magana. Abinda na lura dai a ɗaya ɓangaren yanayin tafiyar da mulki bai canza ba, har yanzu muna cikin mulkin danniya. Na ƙin tattaunawa kamar yadda aka tafiyar da rikicin sashen renon Ingilishi. Shugaba na yi wa malamai barazana, kuma na ji wani abin da bai dace ba cikin jawabinsa. Ban sani ba ko dai wata siyasa ce na ƙasƙantar da malamai ke ci gaba cewa fa yayi wai ana amfani da su. Baya ga kakkausar murya da shugaba Paul Biya ya yi, gwamnatinsa ta ɗau matakai kan albashin malaman wanda ta fitar da sama da sifa biliyan 72 a shekara 2023 don biyansu. Sannan an kuma yi ƙarin tanadi na sifa biliyan 102 a cikin kasafin kuɗin gwamnati na shekara 2024 don share raguwar albashinsu ɗin. Amma kuma if Abena, mamba a jam'iyyar ADPC kuma malami mai karantarwa, ya yi ƙarin bayani kamar haka. Shugaban ƙasa na kira ne ga malamai da su dadirce wajen gudanar da ayyukansu, kuma a kodayaushe na yi magana na rashin kuɗi a asusun gwamnati. Shi ya sa shugaban ƙasa cikin jawabinsa ya yi ta maimaita wannan zancen rashin kuɗin. Muna da rashin kuɗi, amma ban san ko ta wata hanya ko waye ya ce wa abokan aiki na cewa ko gwamnati na da kuɗi a asusu da za a je a bude kofa a dauko a zo a kawar da matsalolin da ake fuskanta a halin yanzu dai al'umar kasar Kamaru ta bude ido da kunnuwa wajen hango gwamnati da saurararta ta takakane za a bi a magance waɗannan matsalolin a wannan shekara ta 2024 na rashin ruwa sha mai tsafta tsadar rayuwa rashin tsaro a yankunan arewa maso yamma da kudu maso yamma da arewa mai nisa rashin wutan lantarki rashin ingantattun hanya da magance rufe da suke da kudaden gwamnati da kuma sauransu Maimunatu Sado sashen Hausa da muryar Amurka daga Duwala a kasar Kamaru
a gaida Maimunatu Sado wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe da minti 16 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin mu na dawo lafiya baba ya ko muke ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin muna muku barka da zuwa a wani sabon shiri kuma muna muku barka da sabon shekara Allah ya maimaita mu ne kai mu na badin badada a wannan shekara zamu fara yaje zango ne da kasar Ghana inda muka tattauna da Isa Ali shugaban wata kungiya ta Bald mai zaman kanta da take fafutukan kare hatsarin ababen hawa a kasar Ghana wanda na tambaye shi shin menene fatarsa da yake so ya gani a wannan shekara na gadin an kiyaye hatsarra sai dai mun fara firar ne da tambayan shi yanda bukin Christmas da na sabon shekara ya kasance lokacin da ake yawan samun hatsarin ababen hawa a kasar Ghana sai ya ce
mu dai muna godiya zuwa ga shugaban na IGP kenan na dan sanda ya yi mana kokari sosai Dr. Danfari don mun ka duba tun lokacin da ya zo ya duki ma'aikata darwa ya duki sai mu ce matasa an ka kai su training sun kai kokari yanzu kowane titi kaje kowane janshi zaka ga dan sanda shi ma yana rike da babur kenan yana rike da mutu kenan babur saboda me wadanda ba su tuki kan doka so in kai kuskure wurin da wucewanka sai su ma sai su bi ka sai a kama ka a hukunta da kai so ya sa tsoro zukatan masu hawa yan mutoci da yan baburu da sauran so yanzu haka kamar yanda farko jama'a ba su kulawa da sai mu ce traffic light na yanzu ko keke ya kai traffic light ma sai ya saya saboda irin shirin da shugaban yan sanda ya aje kuma mun imani kaman ba mu ji dai wani hasari sosai haka cikin sai mu ce Christmas day da New Year da mun kashi tangaba mun samu ci gaba saboda shi yanzu abinda muke so yan sanda ko gwamnati ta ci gaba da yi ne a yi kokari a karasa yan sandan da ke tsaya sai mu ce a kan titi a karasu sosai sa'annan kuma muna fata tamaran da an ka aje wadanda ke dan recording wadda ababen da ke faruwa kan titi kuma a yi kokari ya so a kama da wannan sa'annan kuma na biyu kuma akwai dokan da muke fata gwamnati kuma ta ci gaba da shi shine abinda turawa ke cewa sports mind shine in dai ka shiga laifi
cin tara nan take a ci mutun tara inda aka kama shi nan take
shikenan domin ga kasashen turai in kai kuskure wurin sai daga dan sanda ya zo ya baka takarda sai ya gaya maka ga irin kuskuren da kai ba shi an kai ka kotu ba saboda kai da kanka ka a gani an gwada maka irin laifin da kai kan kamera kan video kai da kanka za ka gani bayan ka gani kuma ga takardan da za a baka wannan sai kai da kanka in banki za ka biya ne in za ka biya da na'uran ka ne kan fonin ka ne sai ka biya to ya rage mana hasari kan mota sosai saboda in mutane sun ka fidda kudin su in suna biya haka ya kawo damuwa kuma ya bar gwamnati kuma ko mu ce yan sanda ita ma ta samu arziki sosai saboda yanzu haka in wani yayi laifi za a hukunta shi in an ka kai kotu sai ka gan kamar an je an jima wurin sai ka ga ya kawo damuwa so muna fata irin ababen na kirki irin ababen da ke kawo ci gaba da ake amfani da shi kasashen Turai yanzu dai muna ga lokaci ya kai mu ma a kamana amma yanzu dai mu godiya zamu yi kuma yanzu mun shiga sabon shekaran da muna fata hasarin motoci da abin hawa za ta zo kasa
to bari duba kungiyanku ta Val wadda kuma kuna fafutukan ke hatsara menene kuke shirin yi a wannan sabon shekara da aka shiga na 2024
na gode kungiyar mu dai kamar yadda ka ce mu muna zaman kanmu ne kuma kira ne mu ma muke advocacy muke yi kuma mu tunasar da gwamnati saboda an mun ka duba gwamnati na da harkoki da yawa ba sha'anin mota kadai ba suna da harkoki da yawa sannan mu da abinda muke kira kai ne kuma aikin da muke da shi cikin nuyin gani shine muna son ayi kokari a falkar da masu amfani da titi shine pedestrians kenan ko road users
masu tafiya da sahu da kuma masu motoci da abun hawa
masu kuma saboda yara da yawa an sa su makarantu suna ketare titi da ababai kuma sai mu ce zebra crossing up inda anki ketarewa yanzu haka da yawan su ya shashare saboda shi sabon shekaran da zamu shiga ga zamu kira ne sosai zamu falkar da jama'a kuma da gwamnati yanda za a yi zanen da ake yin kan titi na duka a zana shi zebra crossing na ayi sannan kuma gwamnati kuma ta yi kokari za mu kira gwamnati kuma ne ta yi kokari yadda za a yi abinda ake cewa flyovers da overpass shi ne wuraren da inda za ya amfani da abu za su bi ketare ba shi sun
a yi gadoji kenan da masu tafiya sahu za su iya bi kai ba tare da sun yi kan titi ba
sosai wannan muke so shekaran gade ina min kiran da kuma zamu yi kenan sannan kiran karshen da kuma zamu yi zamu soya kan kafan mu ne mu yi kira kamar yanda na fadi da azu gwamnati kai aiki da doka road safety road regulation na kai kokari saboda yanzu mun ka duba an samu ci gaba da amfani da computer kenan na gura to kun mun ka samu wannan ma ko ba mu ko gwamnati ba ta iya ta doki ma'aikata da yawa yan sanda da yawa mun an hada da harkan computer kenan da cameras nan kan titi ya kawo ci gaba kuma muna mun san da zama kama akwai wani taimako da World Bank ke yi ba gwamnati maza mu ci gaba mu yi kira da World Bank ne da gwamnati ayi kokari in ya so ayi amfani da computer kenan shi da na'ura in ya so mu samu ci gaba ko inda ma ba dan sanda at least mun san kama mutum ya san kama nan akwai camera fa camera da ke yi duba shi
to jama'a anan zamu dakata da wannan tattaunawa da Isa Ali shugaban kungiyar nan ta Val kuma muna masa godiya yanzu a madadin shi ba kun namu da baki ɗayan ma'aikatar sashen Hausa da muryar Amurka musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin Baba Yako Makeri ne daga birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi a huta lafiya kuma a dawo lafiya
Tuma da lagai da Baba Yakub Makeri yanzu kuma ga kadan daga cikin rayin da ku masu sauraro kan aiko mana ta email. Jama'a assalamu alaikum ga kadan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Yakubu Mai Aski Badaraka da Sanusi Madatai daga jihar Jamagaram Jamhuriyar Nijar. Suka ce salam BOA Hausa muna so ku bamu dama domin aika koken mu zuwa ga mahukuntan kasar mu ta Nijar. Hakan ya kamata su kara duba batun farashin man fetur da kayan abinci da masarufi da al'umma kasar suke amfani da su a harkokin yau da kullum dan ganin an samu sassauci a cikin wannan yanayi daga ƙarshe muna fatan Allah ya bada ikon yin abubuwan da suka dace sakonmu na gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a yake ci gaba da hallaka jama'a gami da wasu jami'an tsaro a jihar Katsina da ƴan ta'adda ke yi hakan abin takeici ne da damuwa fatan gwamnati da hukumomin tsaro za su himmatu sosai wajen ganin sun kawar da duk wasu ƴan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a a ko'ina suke. Muna wa al'ummar duniya murnar shiga sabuwar shekara ta 2024 lafiya musamman kasar mu ta Najeriya kuma muna addu'a yadda muka ga farkon wannan shekara Allah ya nuna mana ƙarshen ta lafiya. Sako daga Malam Ango Malam makaranta da Malam Umaru Kamba Yawuri. Sai sako daga Jamila da Fati, matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Aishan Usaini Dangote Karasuwa tare da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Suka ce shelanta kashe makudan kuɗi da gwamnatin Najeriya ta yi domin wadata al'umma da wutar lantarki. Mu dai wallahi ba mu gani a ƙasa ba, domin sai an yi kwana da kwanaki ba mu ga hasken wutar lantarki ba a nan ƙaramar hukumar mu ta Rijau, don haka a daidaita sha'ani kawai. Sako daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam da Ibrahim Ozil da Faruku Mahekaroga Sokoto, suka ce muna jajantawa ‘ya’ya da iyalan waɗanda ‘yan bindiga suka afkawa a kan hanyar su ta zuwa kasuwa a jihar Katsina. Allah ya ji kansu da rahama, amin. Mu kuma idan tamu ta zo, Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe, amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sani Muhammad Chundo, gwakarufin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Yake salam biyo Hausa. Hakika kona gidan hakimin Bakkos da masu zanga-zanga suka yi abin tashin hankali ne matuƙa. Muna kira ga al'ummar garin Bakkos da su zauna lafiya da juna, domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. So madalla, yanzu kuma ga wannan sakon.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba. Saurari shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Shirin na kasa wata mahaɗa ce ta baje kolin mutanen da ke da tawaya. Lokaci ne na ganar da duniya irin gudunmuwar da wannan rukuni ke bayarwa a ayyukan cigaban al'umma. Sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da misalin karfe 8 na kowace ranar Alhamis, domin sauraron waɗannan zaratan mutane a shirinmu na hantsi.
Madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Mayakan Hezbollah sun ce sun harba sama da rukuki 60 akan sansanin sojin Isra'ila a yau Asabar. Wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce hararren martani ne na farko kan kisan da aka yi wa ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar Sale al-Aruri a farkon makon nan. Ita da kungiyar Hezbollah ta yi amana cewa Isra'ila ce da alhakin kisan Aruri, duk da cewa har yanzu hukumomin kasar ba su ɗauki alhakin harin ba. A ranar Juma'a, shugaban kungiyar Hassan Nasrallah ya ce ya zama wajibi su ɗauki fansa. Yana mai cewa yin shiru ya fi haɗari idan aka kwatanta da matakin ramuwar gayya da suke ɗauka. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce an kwantar da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a asibiti tun a ranar Litinin, ba tare da ta faɗi takamaiman abin da yake damunsa ba, da kuma dalilin da ya sa aka yi tsit da batun, duk da cewa tun a farkon makon nan abin ya faru. Austin, mai shekaru 70, ya kasance mutum na biyu a jerin masu ba da umarni ga dakarun Amurka baya ga shugaba Joe Biden, kuma ayyukansa sun hada da zama cikin shiri a kodayaushe saboda al'amuran da suka shafi tsaron ƙasa. Sai dai ma'aikatar ta Pentagon ba ta faɗa ko Austin na cikin hayyacinsa ba ko akasin haka. Gabanin a kai shi asibitin soji na Walter Reed a ranar 1 ga watan Janairu, sannan ba a san iya ƙarfin ikon da aka ba mataimakinsa Kathleen Hicks ba wajen gudanar da ayyukansa. India ta faɗa a daren Juma'a cewa ta kwashe mutum 21 ciki har da 'yan ƙasar ta 15 daga wani jirgin 'yan kasuwa a arewacin tekun Arabia da masu fashi a teku suka kai wa hari. Wani jirgin yakin ruwa na India ne ya gudanar da wannan aiki na ceto. Ita dai ƙasar ta India ta tura jiragen yakinta ciki har da na sama a tekun Arabian, bayan da mayakan Houthi da Iran ke marawa baya suka fara kai hare-hare akan jiragen 'yan kasuwa. Wata sanarwa da dakarun ruwan India suka fitar ta ce jiraginsu sun kai ɗauki ne bayan wani kiran neman ɗauki a lokacin da wasu masu fashi a teku ɗauke da makamai suka hawo jirgin mai ɗauke da tutar Liberia. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kare tare da lalata wasu makamai masu linzami da Ukraine ta harbo mata waɗanda suka bi ta saman yankin Crimea a ranar Asabar. Kazalika, ma'aikatar ta rubuto cewa ta harbo wasu jirage mara matuƙa a daren Juma'a a yankin na Crimea a yammacin Bahar al-Aswad.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawo da shirin amsoshin tambayoyinku idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai, da kuma Fiona wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Alfredo Santos. Daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, sai mun haɗu a shirinmu na daren insha Allah.